Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 20 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa su mazauna kan iyakokin Najeriya da Nijar na kokawa kan yadda Nijar take buɗe iyakokinta da Najeriya. Sannan za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i reshen jihar Lagos sun tsunduma yajin aikin gargaɗi na kwanaki 7. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, Islamumin Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Saudiya a yau Laraba, kasar da ya fara yada zango a sabon yunkurin da Amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza. Blinken ya kuma ce zai kai ziyara Isra'ila a ranar Juma'a, inda zai gana da jami'an kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai Isra'ila, Blinken zai tattauna da hukumomin kasar kan yadda za a ga bayan kungiyar Hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na Gaza ciki har da Rafa. Sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron Isra'ila. Kazalika Blinken zai tsaya a Masar a wannan ziyara da yake yi a yankin na Gabas ta Tsakiya da shawo kan rikicin wanda ya shiga wata na shida da barkewa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken zai yi wa jami'an Isra'ila bayani kan abin da ya tattauna da shugabannin Larabawa. Baya ga 'yan Isra'ila 1,200 da suka mutu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai, Falastinawa kusan 32,000 ne suka rasa rayukansu a hararen martani da Isra'ilan ta kai a yankin Gaza. A gefe guda kuma Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin na Gaza, yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawan sa ya kai 10,000 zuwa cikin yankin na Gaza. Tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar Jordan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan tsaron Pakistan Khawaja Asif ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da makociyarta Afghanistan, bayan da Islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako a wasu yankunan da ta yi zargin maɓoyar 'yan ta'adda ce. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka, sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shi ne na datse hanyoyin da Afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da India. Ya ƙara da cewa Pakistan tana da 'yancin da za ta dakatar da huldodin Kabul idan har ta ƙi daƙile ayyukan 'yan ta'adda waɗanda ta ce suke adawa da Pakistan, suke kuma samun mafaka a Afghanistan. A ranar Litinin, Pakistan ta tabbatar da kai hare-haren cikin yankin da ke kan iyakar Afghanistan, inda ta kai kaici ƙungiyar 'yan ta'adda da aka haramta ta Tahrikul Taliban da sauran rassanta. Sai dai gwamnatin Taliban ta musanta baiwa 'yan ta'addan da ke adawa da Pakistan mafaka.
The airstrikes are the first since 2022 when Pakistan.
Wakilin kamfanin dallacin labarin AP ya ce waɗannan hare-haren sama su ne na farko tun bayan wanda ta kai a shekarar 2022, a lokacin da Pakistan ta kai hare-haren sama kan maɓoyar mayakan a Afghanistan. Wata kotu a Spaniya a yau Laraba ta yanke hukuncin cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Dani Alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli, ya kuma mika fasfo ɗinsa yayin da yake jiran ɗaukaka ƙarar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yi wa wata mata fyaɗe a Barcelona. Lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022, abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 6. Shi dai Alves mai shekaru 40 ya musanta aikata ba daidai ba a shari'ar wacce aka kwashe kwanaki 3 ana yi. tun a watan Janairun shekarar 2023 ake tsare da Alves dan asalin kasar Brazil kuma kafin ya shaki iskar yanci sai ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli sannan ya mika passport dinsa na Brazil da na Spaniya saboda kada gudu ita dai Brazil ba ta mika ɗan kasar ta ga wata ƙasa da ta same su da aikata wani laifi
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Fatan mutanen Najeriya da jamhuriyar Niger ta samun sauki bayan samun nasarar bude iyakokin kasashen biyu na fuskantar cikas. Saboda kawo yanzu ba a samu wani sauyi na azo a gani duk da yake Najeriya ta bude iyakokinta tun makon da ya wuce. Wasu mazauna yankunan iyakokin kasashen biyu sun ta'allaka matsalar kan rashin bude iyakoki daga bangaren jamhuriyar Niger tare da nuna fatar za su bude don amfanin kasashen biyu. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Cinikayya da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin Najeriya da jamhuriyar Niger sun shiga wani mummunan yanayi tun lokacin da aka rufe iyakokin kasashen biyu inda jama'a ke fatar samun sauki da zarar an bude iyakokin. Bayan da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta cire takunkumi da ta saka wa jamhuriyar Niger, gwamnatin Najeriya a makon jiya ta bayar da umarni na a bude iyakokinta da jamhuriyar Niger. Sai dai kawo yanzu abin da jama'a suka yi fata, musamman mazauna iyakokin kasashen biyu bai samu ba, kamar yadda wasu mazauna iyakar kasashen ta garin Kamba da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya ke cewa.
Nana Ali Ali Jiki Kamba Shiyo Zango Kamba a matsayina na wanda nake bakin boda kuma dan Najeriya wanda yake bakin boda a garin Kamba da local government mun ji dadin bude boda da an kai amma dai kuma abin dai yazo da saura domin su jamhuriyar Niger ba su bude ta su boda ba to ba mu san dalili ba saboda a can bakin boda din in ka wuce custom barga nan Kamba zaka isko can bakin gada sun ja wasu manya-manya itatuwan kwanakin baya da wancan abin yan faru sun tare
sunana Musa Rabi'u daga garin Kamba insha Allah to zai zama tarnaki kasancewa mafi akasari manyan motoci da suke fitowa daga cikin Benin kaga sai sun hayo ta gada ne za su tsalluko su shigo Niger su wuto su zo Najeriya kaga wannan wutowar nasu idan ba su samu suka wuto ba har yanzu duk abin da za a iya samu cikin karanci za a same shi ba za a same shi da yawa ba don da kananan hanyoyi ake amfani da su na daci waɗanda su ma'aikatan ya Allah dai ko dai ya zama sun gani sun kauda kai ko kuma dai a'a ba su sani ba wanda yake in sun sani doka tana iya kamawa akai to amma idan za a samu fahimtar juna ne na su ma Niger din kamar da Najeriya ta bude da su ma sun bude insha Allah abin za a samu sauyi da izinin Allah
a bangare daya kuma mazauna iyakar Najeriya da jamhuriyar Niger a garin Ilela ta jihar Sokoto sun ce sun so maganin sauyi duk da yake mahukunta Niger ba su bude iyakar kasar su da Najeriya ba kamar yadda mazaunan garin Ilela Abubakar Muhammad ke cewa
wanda a jiya kasuwar Ilela ta ci kuma gurgudo an samu ci gaba sosai hiye da yadda aka tunani yan kasuwa sun shigo kuma an yi ciniki sosai ababuwa sun gudana yadda ya kamata amma dai magana ta gaskiya wannan rufe bodar Niger da ta yi bai yi wani tasiri ba ko bai hana abubuwan su gudana ba amma yan Niger sun kwararo sosai da yawa sun zaka illela kuma abubuwan sun yi dadi
masana tattalin arziki sun bayyana cewa akwai illoli da yawa tattare da rashin bude iyakokin daga bangaren Niger kamar yadda Dr. Kabiru Alhaji Jabo ke cewa
wannan zai iya kawo karancin kayan masarufi da ita irin kasar ta Niger idan har ba ta bude boda ba sannan kuma zai kawo ma kasar ta su ragiya ta kuɗin shiga wanda za su iya amfana da su ta hanyar musanya tsakanin su da kasar Najeriya haka kuma a gehen ita Najeriya shi kai ne wannan rufe abin ga su ma ba zai basu a baya ba domin ita ta kanta Najeriya ta kan samu kuɗin shiga waɗanda abubuwan da suke shiga ko saboda shiga da fitar da aiki a Niger
mazauna iyakokin dai duk da yake ba san dalilin kin bude iyakar ba daga bangaren jamhuriyar Niger sun bayyana fatar bude iyakokin gaba ɗaya domin harkokin kasuwanci su gudana yadda ya kamata halin yanzu dai dukkanin mutanen kasashen biyu na ci gaba da fuskantar matsalolin da rufe iyakokin suka haifar ga rayukansu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton har yanzu dai muna Najeriya inda kungiyar ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar Lagos ta shiga yajin aikin gargadi na kwanaki 7 domin tilastawa gwamnati biyan su albashin su na watanni 4 a baya ƴan kungiyar dai sun rufe kofar shiga jami'ar ta Lagos da kuma wasu muhimman wurare a cikin jami'ar wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da wannan rahoto
Harkokin koyarwa da kuma hada-hada ya tsaya cik yau a Jami'ar Lagos sakamakon yajin aikin kwanaki bakwai na gargadi da kungiyar ma'aikata na jami'o'i ta fara a Najeriya. A yau ne dai kungiyar ma'aikatan jami'o'i Federation Jami'ar Lagos da ake kira UNILAC suka shiga yajin aiki tare da gargame kofan shiga jami'ar, inda kuma suka hana harkoki na koyarwa da sauran hada-hada na jama'a a jami'ar. Daga kowai shiga jami'an zaka iya ganin ma'aikata dauke da kwalaye, dauke da rubutu mai kaman haka: wani tantariya a biya mu kudadenmu na watanni hudu, mun yi Allah wadare da shiga tsakani na bajami'a mila, don haka muna kira gare shi ya sauka. Kamrana Biodun Olayinka shi ne shugaban kungiyar nasu na ma'aikatan jami'o'i reshen jami'ar Lagos.
On 7 days running strike, demanding for 4 months retreat salary from the federal government of Nigeria. We have exhausted all the avenues. The federal government refused to listen to our hearing. The federal government refused to listen to our request. So, and we think that this is the only language you understand.
Ya ce muna nan ne domin gudanar da yajin aiki na kwanaki bakwai domin matsawa gwamnati ta biya mu albashinmu na baya na watanni hudu. Mun bi dukkanin hanyoyin da suka kamata, amma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kunnen ƙoshegu da buƙatun namu, don haka dole mu shiga yajin aiki domin wannan shine sakon da gwamnati kawai take ganewa.
And it's the last weapon that any trade union group has.
Koya su ma ɗaliban wannan yajin aikin ya shafe su, ga dai abin da wani ke cewa.
My name is Adekunle Yolashibu Me Ability, a student of University of Lagos. The strike is affecting us in few ways right now, but due to the fact that we are doing examinations, we are not really feeling it.
Ite sunana Adekunle Ability, dalibi a Jami'ar Lagos. Wannan yajin aikin zamu iya cewa ya shafe mu, domin yanzu haka dai muna gudanar da jarabawa ne, sai dai kuma akwai gurare da suke rufe kamar ɗakin karatu da ban ɗaki, kai har ma dai da jami'an tsaro da ke sa ido a jarabawan da muke, duk suna yajin aiki. Don haka al'amura sai a hankali. Bayan yajin aikin kusan shekara guda a zamanin gwamnatin tsohon shugaba Muhammadu Buhari, da ya kai ga an tsaida albashin malaman jami'o'i da sauran ma'aikata, daga baya shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci a biya malaman da sauran ma'aikata albashinsu. To sai dai a yanda aka fara biyan malaman jami'o'i nasu albashin na baya, har yanzu malamai ko ma'aikata na jami'o'in ba su fara ganin koda sisi ba, abin da kuma ya sanya su shiga wannan yajin aiki na gargadi na kwanaki bakwai. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kudin shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Lale mahaba da wata mai falala. Faro ma ya yamuwa
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samun tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5, kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Yau muke bankwana da shugabannin kungiyoyin nakasassu na kasar Ghana, Abdulrazak Yusuf da Malam Halidu, waɗanda suka kasance da mu a tsawon makonni biyu, suna bayani game da gudunmuwar mutanen da ke da tawaya da kuma irin kalubalen da ke gaban wannan rukuni na al'umma. A kashi na ƙarshe na tantaunawar su da wakilin sashen Hausa a Accra, Idris Abdullahi Bako, bakin shirin sun yi tunatarwa kan nauyin da ke wuyan uwaye, hukumomi da al'umma wajen kare nakasassu daga halin kaskancin da mafi yawancin su ke tsintar kansu ciki sakamakon rashin tudun dafawa, yayin da bayanai yake nuna har yanzu wasu ɗaiɗaiku a cikin jama'a na ci gaba da nuna kyama ga masu bukata ta musamman. Wannan yasa irin waɗannan kungiyoyi suka kullo da dabarar kafa gidauniyar kula da harkokin nakasassu.
Gaskiya iyayen mu suna da role to play lot, because suka kamu cikin duniyar nan tun su muka zo, inda ba su yi ya su rika mu kawai ne su rika mu ba, no matter what mu rika mu bai guda ni ya kan gangan mu guda guda sai na kafe ni ni second born yan wani yayin nan ke gabana wani ke bayan nan duka ko wani tafiya ni kade ni, amma sometimes inda zai ka dure ina yin gashi kamar suna suna ci sani su fi ni don na kamar suna suna shi tafiya ka kafan suna kaza kaza ana so mutunsu a fi ni, amma yayin zuwa ka ba amma iyayen nan ni ko ka shi yaro ya yake blind ne physically challenged albino ne, the same way zaka duba sauran ka ba shi irin haka nan nan su shi mai je gaba to gobe inde ba kan nan ko da gobe inde nuna aje shi ya saka kaman ba na je wani wuri ne wani ya na yi wanga ga sanne na taba nan gari ya bani wanga ba shi da na call wani ba shi da je na yi bara ba testi ba sai wannan nan ni na yi kaman parents ne ne su sun zo su tashi su mu duba the way forward.
To gwamnati fa wani shawara za ku ba ma gwamnati?
Ni dai gwamnati ina da responsibility na ya kamata gina school, ya kamata yi wurin wurin ne da ta daga tika koya wannan facility duka na nan, amma gari kuma ya kamata yi kokari na kudin na zuwa kai da kai don yau in ka je wurin ne dan waye mu suke zo suke koyo craft aikin hannu na dukari a Accra a da barkan nan ba bi ma shawa baka jin dadi and the former president won kuma creative shin nan
haka nan yake
haka yake
halalin
da ba government nan nan ne za ta fara duk to gaskiya tare ne ma zan kara kai ne shine government nan ne shine nashi na sani school sun nan ko kuma a be sure dai kaman kaman da na tuna inda yayin ka baje school ma ba ko wani ma ya zo ma da yanka bulala don ta baje school ba
haka,
amma yanzu ba wannan
ko ana tsoron ta ba ya
ko ana tsoron ta ba ne wannan clear problems ne na wannan the government still implement your school for the disabled duka ne ke Ghana ka kuma duba accessibility in the schools do gaskiya ka duba akwai wani kuna da rashin kasani sai akwai wani accessibility to the classrooms mai don gaskiya na tuna GSS da naje story building ne ba wani accessibility da naje na kare 3 years
almajirai ba su taimaka ma sauran
jama'a ba wani taimaka kan gangan da yadda wani tunel ne da inda rana ne nake zuwa bukin nan suka gani shi aka yi duk suna nuna harika sai murka mahabisa mahabisa kaman as friends sai murka mahabisa ya kare through an all 3 years na kare SS nun da naje shi ne nayi ne kaman classroom na samu na duka kasani shi kawai ta ne wani attachment ne da naje na kuma shi ma bisa ne, amma we are eager to push ni da kan na ba kai na one policy kaman ba na yi zan zugan kaman ba gaskiya yaro ne bai da kafan nan ne yaro ne ke da kaza ne yayi without obligara ma kamar don bai da kafa za bai yi
jama'an gari kuma fa wani taimako kuke nema daga gare su a game da ku
ni ina da imani na sani kuma ba in ka gina da kasa ka gina duniya duka don ba shi ke da rayuwa ba rayuwa shi duka shi da mutane isa ne samu kudi shi da mutane da yawa ke ci isa ya kamata society su tuni mu muna da yasu ne kugiyoyi musulmai dai nawa suke duba mu wai maraya wahani ni maraya ifi na kasa don mu mun fi marayu iyayen ka nan ma ke ma maraya ne don su da kansu bai musu dadi kuma suna da dinya kamar ka isa ba su nuna ma kauna yayyanin ka kan ninka danji ba nuna ma wannan kan isa ke kafi maraya waran su mun da muka samu wannan support alhamdulillah muna aiki ya muna aiki muna tunyan kan muna tunyan gari albarkan da ke shinki
shawara ga jama'a
na jama'a ina wani da kashi biyu ne gudan nan ni gaskiya mutane mu discrimination ne ya yawa
nuna muku kyama
haka ne dai kana tafiya ma wani mai zuciya man ka duba da zai duba kan nan ma kira kana kan ya na fito man ya ban zama gida ba inda aka fita ku je wurin dore haure kore wani ba kan ganyen ya sai kai nan mai nana nuna na pushing kan ne duba kan shi mutane so wannan ne shi mun duba domin mun mu mutane ne kaman su ne abu da yazo fakan wannan ne kuma ne inda muka zo kuma muna neman aure fa da guda kuma kenan su duba yanda aka shi su na aka nan mu ma kafe mu
donatu matan ko iyaye
iyayen duka na cikin da matan donatu na
eh
akwai guda ni da kaina yayin nan mun ta kafa da kuma wani bayan duba ta ce yayin ta kuma wai cikin mutane da yawa ne ni je gani irin magagano akan ga inda ke da kanta
amma ita ta je tana so
ita da kanta nan ba ta so ne take siye ba don me family side has is only to follow the family so decision the family takes is final with her no ni a use maka wannan wayar kamar mutane da yawa na gana ke aka ja ka gani kamar zaje kan degrading ka to zero negative zero ma bayan kamar ira kanan ne ke maka doki kan zata ma why not neman jin wani abu so sai kuma ba ni na cikin duniya ina faro
magana ku na karshe
to ni dai magana na ni mun ga mun fadi kan mu duka muna cikin kuke ya isa mu wanda muka kai na mu ma muna so mu saki ma dan waye mu ba su samu irin advantage ki rayuwa kamar su ke su samu aikin gari suna yi kamar yanda muke yi nan isa yanzu haka na ni da shi muna da kuke da muka kafa da muke so mutane dan waye mu cikin community mu zungu iyayen da ke da yara kamar disable target mutane biyu ga su muke so mu duba isa muna cikin suna kuke mu Winya Charity Foundation Winya Chamber Wedding Allah
ma na Winya
Allah ke manin kujiya mukan Allah ke namu ni duba society ne
wanda suke zaune a cikin zango na zango
ne su mutane
ne sai u ga zai zango akwai wani dalili
dalili nan ne gaskiya muna da mutane daban-daban daban different religions duka cikin mutane mu amma gaskiya in ka tana duba ne kai cikin azumi yanda musulmai mu mu yan wanda bamu da lafiya muke tafiya dai ba dai bara ba ba dai kaje ba ka zama baki masallaci kuma ka samu koko kada ka sha ba fa shi kenan ta turo wannan nan nan mamke zan ka mun dai mu ya mutane musulmai ne ke tsakanin mu aso razumi aso kowa ya samu wani abu da shi ko gida ma ka zama ma ka ka samu kai budin baki da shi without living going out wannan ne duka na cikin muka fara ne
shi da dauniyan ga da kuka hada zai kula ta bangaren ilimi kuma
domin ada objective kamar da ya fara sai an azumi wannan CV muna cani shekara shekara ilimi na suku na koyo aikin hannu don zama da ni so shawai kan na san inda ake training mutum inda dai doki hannun shi ya aiki ya ci amfani isa wurin da muna duba area wannan sannan kuma wurin nasu ta yi suku mun sani kama akwai government facilities wurin da mai shi kamata isa mun muka identify don waye mu mun pushe shi wurin nan iyaye ya kamata muka gan kamar kana da iko ka push daga ba ka push mun pushin ka don law na ace education is the right
haka
isa mu kun ya tare ti foundation ba mu san gaskiya da bare ni muka zo mu rena iyaye mu ba amma muna so mu encourage su su aza kadara ko jarabta ko responsibility.
To masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrazak Yusuf na kungiyar makafi da Malam Halidu na kungiyar guragu dukkan su dake kasar Ghana, da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako, ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
Madalla gaida Sulai Mumuni Barma. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani daga bakin yara albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Waki wanda ke cikin Sar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Fikitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani wajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.
ما شاء الله. ينزكما قال عبارن دنيا تكيشي.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Saudiya a yau Laraba, kasar da ya fara yada zango a sabon yunkurin da Amurka ke yi don ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas a yankin Gaza. Blinken ya kuma ce zai kai ziyara Isra'ila a ranar Juma'a, inda zai gana da jami'an kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar cewa a ziyarar da zai kai Isra'ila, Blinken zai tattauna da hukumomin kasar kan yadda za a ga bayan kungiyar Hamas ba tare da yakin ya shafi fararen hula ba da ke yankin na Gaza ciki har da Rafa. Sannan a tabbatar hakan ba zai kawo cikas ga ayyukan ba da agaji da ake yi ba tare da tabbatar da tsaron Isra'ila. A gefe guda kuma Burtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau Laraba zuwa yankin na Gaza, yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi. Ma'aikatar harkokin wajen Burtaniya ta ce ta tura abinci da yawan sa ya kai tan 2000 zuwa cikin yankin na Gaza. Tana mai cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce take raba abincin tare da taimakon ƙasar Jordan. Ministan tsaron Pakistan Khawaja Asif ya ce ƙasarsa ba ta da niyyar gubza faɗan makamai da maƙociyarta Afghanistan, bayan da Islamabad ta kai wasu hare-haren sama kan iyakokin ƙasashen biyu a wannan mako, a wasu yankunan da ta yi zargin maɓoyar 'yan ta'adda ce. Ministan ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da muryar Amurka. Sai dai ya ce matakin da za su ɗauka shi ne na datse hanyoyin da Afghanistan take amfani da su ta ƙasarta wajen yin harkokin kasuwanci da India. Wata kotu a Spaniya a yau Laraba ta yanke hukuncin cewa ɗan wasan ƙwallon ƙafa Dani Alves zai iya barin gidan yari idan har ya biya dala miliyan 1.1 a matsayin beli, ya kuma mika fasfo ɗinsa yayin da yake jiran ɗaukaka ƙarar da ya yi bayan da kotu ta same shi da laifin yi wa wata mata fyaɗe a Barcelona. Lamarin ya faru ne a wani gidan rawa a shekarar 2022, abin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru 4 da watanni 6.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Julie Discretion da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.